النبيين وأشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها ربنا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. باقي هو مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Barkanmu da sake saduwa wannan lokaci mai albarka domin mu ci gaba da karatun duka da muke yi a wannan masallaci mai albarka. Karatunmu yau shi ne a cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma. Mun kammala tafsirin Surat Yunus a darasi da ya gabata, za mu tashi yau cikin cikin Allah, cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala da zai mu falta daga Suratu Hud. Allah subhanahu wa ta'ala, muna roƙon agajinsa da taimakonsa, Allah ya tsara mana karatunta daidai, Allah ya kuma mu bayyana ta bayanai daidai, Allah ya kare harsunanmu daga cututtuka da kuskure a cikin littafin Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه عليم بذات الصدور.
صدق الله العظيم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. Kamar yadda muka ci karatunmu yau daga farko-farkon Surat Hud alayhi salam. Surat Hud wanda za mu shige ta yau ita ke sura ta 11 daga cikin jerin surorin Al-Qur'ani mai girma idan mutum ya ɗauki lissafi daga sama zuwa ita, sun haɗa da Surat Al-Fatiha. Sura ce makkiya, an saukar da ita wa annabi sallallahu alaihi wa sallama tun lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake Makka bai zo Madina ba. Galibin malaman tafsiri suka ce dukkaninta makkiya, فإن عبد الله بن عباس في كده رواية شوى سيد فإن الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين وأن آية تكأي مدنية أكفار السامو وترواية لدى الماجرين سمقاتل ابن حيان شكما يقار آية بيو لو أن الآية لكم خليل الله تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صبرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل كشوة أن الآية مدابيو سون مدنيات أما غالب ما لمن تفسيري سنت في أكل سورة قبلكي أنت مكية بايا هنا سورة tazama makkiya galibin da ya zama makkiya a samu su ayoyi a cikin ta madaniya kamar da baya hana sunan ta zaman to madaniya galibin ta a samu su ayoyi a cikin ta zaman to makkiya hukunci dai ana ba wanda ya furin jaye wanda ayoyin sun fi yawa an gane abin da nake nufi saboda haka sura ce makkiya to tunda ta zama sura makkiya dole ya zama to salon karatun ta ajuwa nata da darussa da suke cikin ta da ma'anan da yake cikin ta irin ajuwa ne na suwar makkiya abunda kuma suwar makkiya suke dauke da shi na karatu da darasi ya bambanta da abunda suwar madaniya suke dauke da shi su suwar makkiya da yake an so kawai annabi sallallahu alaihi wasallam yana makka bai zo madina ba to galibin abunda suke bayyana suke karantarwa shine na farko tauhidi kiran zuwa mutane ina mutane zuwa ga kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ibada da kafa musu hujjoji da dalilai da bayanai waɗanda za su bayyana kadaituwar ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin ibada wannan galibi ana samun ta a cikin suwar makkiyat sama da suwar madaniya sannan a cikin suwar makkiyat ana bayanin annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne tabbas da gojin ubangiji subhanahu wata'ala babu kokonto babu shakka a ciki to galibin suwar da suke kira zuwa ga bayyana halayen annabi sallallahu alaihi wasallam da sifofinsa da kasancewar sa manzo ne na Allah ana samun su a cikin suwar makkiya haka kuma a cikin suwar makkiya ana samun bayani kira zuwa ga mutane akan fahimtar alqur'ani mai girma da sani cewa littafi ne na Allah zance ne na Allah Allah ya sokar da shi domin ya zamanto gagara kawo wanda ya fiyata da mutare mutane su kasa kawo irin sa ya zama mu'jiza ke ga al'umma gabaki ɗayanta mu'jiza ce ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan a cikin suwar makkiya ana samu bayani akan ranar tashin kiyama da wahalhalun sa da abubuwan da suke faruwa a cikin sa cikin suwar makkiya ana yawan samu bayani akan abin da ya shafi aljanna da ni'imominta da ababe na marmari da jin daɗi a cikin ta sannan kuma bayani akan wutar jahannama da wahalhalunta da zafinta ana yawan samu a cikin suwar makkiya daga cikin darussan ta da abubuwan da suke dauke da ita bayani akan kissoshi na annabawa manzanni kamar yadda za mu sanar a cikin wannan sura da take gaban mu surar Hud to waɗannan abubuwan da na ambata su sune galibin abin da ake samun su a cikin surar makkiya kuma wannan sura mai albarka surar Hud da muke za mu karanta ta ta dauki waɗannan abubuwa ta yi kira zuwa ga kadaituwar ubangiji subhanahu wata'ala da tsarkake shi a cikin ibada ta yi kira zuwa ga imani da annabci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta yi kira zuwa ga bayanin falalar alqur'ani mai girma bai kuma kasancewar ta littafi ne na Allah zance ne na Allah ta yi bayani a game da kissoshi na annabawa manzanni da abubuwa da suka faruwa da su sannan ta yi bayani akan abin da ya shafi aljanna da kuma ni'imominta da wuta da kuma wahalhalunta ta yi bayani akan ranar tashin kiyama waɗannan abubuwa insha Allah ta'ala za mu dube su za mu karanta su da ya bayan sai Allah ta'ala ya ba mu damar karanta wannan sura daga farkon ta har ƙarshen ta wannan sura yana daga cikin muhimman darussan da suke dauke da ita kamar yadda yazo a cikin musnadina al-Imam al-Hafiz Abu Ya'la da kuma sunan al-Imam at-Tirmidhi da mu'jam al-Imam at-Tabarani da ad-Darimi da sauran malamai na hadisi
banda Bukhari da Muslim da Imam Malik da sauransu galibi suka ruwaito da sanadi zuwa sai na Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yadda sai na Abubakar Siddiq ya kalli Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana gani na tausayi sai ga a cikin Annabi sallallahu alaihi wasallam a gashin sa akwai furfura akwai farin gashi sai yake ya manzon Allah a rasa ka shifta ya Rasulullah ina ganin ka ya manzon Allah alamun tsofa ya zo maka sun daga akwai farin gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi shayyabatni hudun wa akhawatuha surah hud da kawayenta wanda suka tafi da irin darusa da wanda sura ta dauka da su da bayanan data wannan sura da kawayenta su suka sa nayi furfura a wata riwaya aka tafi Annabi sallallahu alaihi wasallam kowane ne kawayen surah hud Annabi sallallahu alaihi wasallam suratul waqi'a suratul mursalat urfa suratul amma yatasaalun وسورة إذا الشمس كورت وترواية النبي يهدد سورة الحاقة وترواية النبي صلى الله عليه وسلم يهدد سورة الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأن السورة ثلاثة دبيان ديك كنسو ياي كما دئن سلون سورة سورة كيكي سي بيان رانا كاشم كياما دوهل حلوسة دفوة دودا حدا دئن نوين ديك كنسا سي بيان أكوت جهنم سي بيان أكوت سوشين أنما ومنزلين sannan kuma suka kira zuwa ga al'umma zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tabbatu akan addinin musulunci a cikin wannan sura ba duk Allah ta'ala ya bashi labari ya kira shi zuwa ga tauhidi ya bashi kusoci da annabawa ya bada bayanin kiyama da aljanna ya bada kiyasu a wutar jahannama da tsoronsu a ƙarshe sai ya ce masa fastaqim kama umirta ka miƙe tsaya kai Annabi ka rungumi addinin musulunci kamar yadda aka umurce ka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rungumi umurnin da Allah ubangiji subhanahu wataala ya fasa dare da rana sanadin haka ya tabbaba masa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada wato furfura ya bayyana a gashin Annabi sallallahu alaihi wasallam to malama suka ce idan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul hud yana ta'ammuli akan ta har ta zamanto masa sanadin tsasa yayi tsufa da wuri ko kuma a zamanin mu ne yanzu menene ka samu mai furfura suratul hud da kawayen da kuma duniya ne da mashakil nata haka ga akwai babban ki sosai da sosai Allah ubangiji subhanahu wataala ya fahimtar da mu ubangiji subhanahu wataala ya bude wannan sura mai albarka bayan bismillahir rahmanir rahim yake alif lam ra malamu suka ce wannan salo na karatu ana kira shi al-furuqul muqatta'a harufa ne wanda aka yayyanka yadda ake rubuta su haka ake karanta su yanda zaka ce wa yaro zai rubuta kai masa alif kai masa lam kai masa ra to haka yadda ake rubuta haka ake karanta an gane daga an gane abin da nake nufi to menene ma'anar su malama sun yi bayani akan cewa waɗannan al-huruful muqatta'a wanda Allah ta'ala ya bude da su alqur'ani mai girma ba wanda ya san ma'anar su suna daga cikin abin da ake ce da shi al-ayatul mutashabihat ayoyin alqur'ani mai girma kashi guda biyu akwai ayoyi bayyanannu wanda ake ce da su muhkamat abin da ake nufi da bayyanannu a cikin su akwai hikmar ba mu umurni na cewa mu yi ko mu bari akwai awani da nawahi akwai istoshi da za mu dauki darussa a cikin su waɗanda ana ce da su menene al-muhkamat akwai kuma ayoyin da kawai aka umurce mu karanta su karatu mu su ci da tafsirin su mu yi imani da su cewa rance ne na Allah amma ba a sanar da mu me ma'anar su ba kawai mu yi imani da su idan waɗannan ayoyi ana ce da su menene al-mutashabiha daga cikin su akwai waɗannan surori da ake cewa su fawatiqus suwar wanda suke an musalla ala ahrufil muqatta'a wanda suka kunshi harufan da ayna yayyanka su to su kuma a cikin ikon Allah tabaraka wataala sai sun zo a salo daban-daban akwai ahrufil muqatta'a wanda suka kunshi harafi ne guda ɗaya kace kamar menene kamar qad nun a harafi ne guda ɗaya kace shi ma yazo akwai wanda ya kunshi harufa guda biyu hamim kwafi, fiyasi, harufa ne guda biyu. Akwai wanda yanzu ya kunshi harufa guda uku, kamar wanda zai ke gaban mu. Alif lam ra, alif lam mim, kwafi mim. Akwai wanda ya kunshi harufa guda hudu. Irin su alif lam mim, qad, alif lam mim ra. An gane da hu a suratul ra'd. Akwai kuma wanda suka kunshi harufa guda biyar. Irin su ka, haya, ayin, qad. Ya kace su ke da ba su da biyar. Kuma duk Allah ta'ala ya caccanja wato tsarinsu daga harafi ɗaya ya biyo zuwa uku har guda biyar kuma duk hurufu ne hija'iyya. Duk hurufu ne menene? Hija'iyya yadda an zuba ana karanta alifa ta wa'annan sune harufa. To amma malaman suka ce akwai hikima ba wanda ya san ma'anarsu. Amma daga cikin hikimarsu shine challenging tahaddi gagari waɗannan shirkan Makka da Larabawa a wancan lokaci. Kamar Allah ta'ala zai ce da su ya ku Larabawa masu fasaha masu balaga da kuke ji da Larabci Larabci yaren ku ne kuma kuna rubutu da ita. To ga Alƙur'ani Allah ya sauka da harshen Larabci ga irin harufan ku. Ga an saukar da shi ga daga cikin harufan da kuke rubutunsu kuke maganarsu kuke karatunsu. Ga sunan alif lam ra ba wani yare ba yare ku ne na larabci ga harufan ta in za ku iya ku kawo qur'ani wanda yake kunshe da ga wannan yare na larabci fasihi balighi da irin waɗannan harufa ku iya ku kawo irin sa ta hajjire akai musu an gane abin da nake nufi kin za ka galibi idan bayani waɗannan harufan suka zo abin da yake gaba bayan kansa shine bayani akan qur'ani ne kaga alif lam kitabul hikmat ayatu alif lam tilka ayatul kitabi ne qasim tilka ayatu an gane abin da nake nufi halibi hali wal kitabi yasi wal qur'ani an halibi zaka ga abin da zai zo biye bayan shi al qur'ani mai girma domin Allah ta'ala ya gagare su ke jawo hankalin in har za ku iya kawo irin ta kawo irin ta ga irin harufan ku ne ga kuma ma'anan su ina ji ku fahimce da kyau jumhur na malaman tafsir suka tafi akan cewa ba wanda ya san ma'anan su sai Allah ta'ala shi yasa ake cewa akan ma'anan alif lam ra da ire-iren ta Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik duk wani abin da za a faɗa na bayyana ma'anan su ijtihadi ne da kuma irin fudu'i da Allah ta'ala zai hore wa bayansa amma hakikanin ma'anan su dai Allah dai kawai ya sani ijtihadi kuma ana yi ana iya dacewa ana samun dace ana iya yin kuskure a ciki an gane abin da nake nufi jumhur shi yasa suka ce abin da yafi kyau a faɗa akan tafsirin su shine a ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik sai Allah ta'ala yake kitabun uhkimat ayatuhu kitabun wannan khabar ne li mubtada wanda aka shafi khabar mubtada ta shine asalin sa hadha kitabun an gane da kai hadha shine wannan mubtada kitabun shine khabar domin abin da yasa ana yin haka saboda ka'idar nahwu ba a fara mubtada da nakira domin kitabun din nakira huwa la yajuzu libtida bin nakira ما لم تفك عند زيد النكرة أبو شيء ابن مالك يفعل ثم تقول أنا قدر متى مبتدا هذا كتاب أن قال لك وانا أبو لا أكرا كامك وأقبا ذاك جيش إنم لتافيني مي جرما مي درجة يا يكيلي أحكمت آياته وانا جملة أحكمت آياته إنم صفة كيدا كتاب يومين كتاب يا زمان تون نكرة أحكمت وأن جملة فعلية لأن أحكم فعل مبني للمجهول قائد له الجمل بعد النكرة صفات وبعد المعارف أحوال جملة تازو باية نكرة لا تزو مصفة شيء نكرة إن كما معرفة شيء جملة تازو باية تازو مصفة أحوال بسوء ناس تولي مفسرة أحكمت إن يزو مينين صفة شيء لو كتاب كما الله تريك كمانا ga littafin da aka saukar muku in kuna so ku fahimce shi ku gane ya yake yaya sifofin sa to daga cikin sifofin wannan littafin uhkimat ayatu me ma'anar uhkimat ayatu bi ma'ana Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi iskanin saukar da ayoyinsa, yayi inganta saukar da ayoyinsa, shine uskimat min al-ihkam. Al-ihkam shine yin abu mai kyau ya zama babu kuskure, babu kurakure a cikinsa. To haka Allah subhanahu wataala ya inganta ayoyin al-Qur'ani mai girma a wajen zubinsu, lafazinsu, da kuma wajen ma'anarsu. A wajen zubinsu da lafazinsu babu kamarsu, a wajen fasaha da balagha da tartibi ba ma kamar al-Qur'ani mai girma. Shi yasa malaman larabci su yi ta faɗan larabcinsu, daga baya su ga al-Qur'ani mai girma ya gagare su. Shi yasa lokacin da aka sa ƙa'idoji na nahwu da sarf da balagha, malamai sun suka hanki al-Qur'ani mai girma, sun suka yi mamaki. Duk wata ƙa'idar da aka zuba ta aka aje ta a kan nahwu da sarf a cikin balagha, za a zo a ga al-Qur'ani mai girma ya zo da irinta. Ana tabbaka ƙa'idojin nahwu da sarf da balagha idan suka yi muwafaqa al-Qur'ani mai girma. Amma ba wai ana cancanta tsarin al-Qur'ani mai girma idan ya saba wa ƙa'idar nahwu ko sarf ko balagha. Kukunce ne da shi jama'a, saboda haka Qur'ani Allah Ubangiji ya inganta saukar da ayoyinsa a wajen lafazinsa, zubinsa, da kuma wajen ma'anarsa. Ba ma kamarsa ma'anarsa ko ta wani ɓangare, cikin abin da ya shafi ma'anarsa na tauhidi ne, ko kuma cikin abin da ya shafi ma'anarsa na tattalin shari'a, ko to na shari'a na fiqh ne, halal da haram, cikin abin da ya shafi ma'anarsa na mu'amala na mutane ne, za ka yi mamaki al-Qur'ani mai girma fa abin da ya bari. Labarin mutane da na da, da labarin mutane yanzu, da labarin al'ummar da za su kawo na daga baya. Fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum. In ji annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa. Al-Qur'ani shi a cikin sa akwai labarin abin da ya riga ku na al'ummar na da, da kuma labarin abin da zai zo muku daga baya, da kuma hukunci na abin da yake tsakanin ku. Ya kunshi ayoyi na ban mamaki a wajen lafuzansa, da kuma a wajen menene ma'anansa. Shi yasa za ka karanta a cikin ulumul Qur'an, za ka ko abu na ke ce al-i'jazu al-lughawi, akwai kuma al-i'jazu at-tashri'i. In aka ce al-i'jazu al-lughawi shine wato i'jazin al-Qur'ani mai girma, yadda al-Qur'ani ya gagari mutane a wajen lughalsa, a wajen zubin larabcinsa, za ka yi mamaki. Haka akwai al-i'jazu at-tashri'i, yadda al-Qur'ani ya gagari mutane a wajen bayyana shari'a, bayyana al'amura da shi da shi. Kun gane abin da nake nufi? Shine ma'ana kitabun uhkimat ayatu. Ba za ka iya kama al-Qur'ani da wani wai da wani laifi, ko a cikin lafazinsa, ko a cikin kalmominsa, ko a cikin ma'anansa. Sallaka innahu laqawlul fasl wa ma huwa bil hazl. Haka da nake nufi, was sama'i zata raji'u ma wal ardu zata tusbih, innahu laqawlul fasl wa ma huwa bil hazl. Al-qawlul fasl shi al-Qur'ani mai girma, zance ne wanda yake raba gardama a cikin magana, ko duk fasahar da su ba zai iya same shi da wani kuskure ba. Ina gane da ma abin da nake nufi. Kitabun hikimat ayatu take thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya fassala su, ya bayyana su dalla-dalla. Shine fussilat kenan. Wannan sai yasa wasu malamai suka fassara uhkimat ayatu innan ujmilan. Ijabi ne wanda za ka ga wasu ayoyinsa za su zama to mujmala. Abin da ake nufi da mujmala wanda za su a taƙaice haka, ba a fassara su ba, sai kuma ka je ka sanar da wasu aya a gaba za su fassara su. Kuna gane wani kyau? Amma tafsiri na farko da muka faɗa shi ya fi bayyana cewa uhkimat ayatu, an inganta ayoyinsa a wajen lafazinsa da ma'anansa. Sannan Allah Ubangiji Subhanahu wataala ya ɗauki alƙawari wa kansa wajen kare shi. Kuma fussilat, sannan aka bayyana su, aka ba wa kowace, aka kawo kisoshi daidai wa daidai, a inda ya kamata a kawo kisa ana kawo kisa, a inda ya kamata a kawo bayani ana kawo bayani, a inda ya kamata a kawo sauƙi ana kawo sauƙi, a inda ya kamata a tsananta sai a tsananta. Wani lokaci in kana karanta Qur'ani za ka ga Allah ya kaddama mutanen aljanna, sannan ya kawo mutanen wuta. bayan bayani aljanna sai ya kawo mutane wuta wani lokaci kuma sai ya kaddama mutane wuta ɗan wuta yayi bayani to a ji tsoro sannan kuma ya kawo mutane aljanna kuna gane wa da kyau to wannan kyakkyakkyakke a cikin salo na alkur'ani mai girma in banda Allah ba wanda ya kawo wannan dabu shi mata ya tuhu thumma fusilat min ladun hakimin khabir wannan tafsiri bayyana waɗannan ayoyi su zama daki-daki su kuci ma'ana wanda ma'anan kuma zai dawwama abadal abidina ma'anan baya jin zuwa wannan aka samo shi ne daga Allah subhanahu wata'ala wanda yake shine al-hakimul khabir min ladun daga wanda yake hakimin mai yawan hikma shine ubangiji subhanahu wata'ala al-hakimi anan shine wanda zai aje abu inda ya kamata ya aje shi ya tsara abu inda ya kamata ya tsara ya faɗi kalma ya faɗi bayani inda ya kamata ya faɗa wannan shine ma'ana al-hakim yana bambanta daga al-alim al-alim haka ba hakim ba wani lokaci za ka ga mutum Allah zai ba ka ilimi amma baya ba ka hikima shi yasa inda bai kamata ya faɗi magana ba ko ya yi magana sai ya yi magana to kaga akwai ilimi amma babu hikima faɗan wannan magana an gane da kyau shi yasa ku dake bukata daga cikin malami ya zama malami ne wanda yake da hikima ga ilimi ga kuma hikiman fadan abu inda ya dace ya fada to wannan kuma Allah ta'ala shine wanda ya sifanta da wannan kuma ya saukar da alqur'ani mai girma da irin wannan sifa milladul hakimin kuma khabir khabir ala wazni fa'il wato wanda yake masani ne mai khibra wanda yake da experience na tsarin al'amura ko kuma kake al-khabir mina ummu wanda yake da baba yake da isa a wajen ba da labari shine wanda yake labarta maka abu ya baka labarin abu daidai nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas shine ma'ana al-khabir an gane da kyau jama'a yace alla ta'budu illa Allah alla ta'budu dan Allah ka yake kitabun hikimat ayatu thumma fusilat sannan aka bayyana waɗannan ayoyi daga cikin abinda aka bayyana ayoyin da shi ne kiran ku mutane cewa kada ku bautata wa kowa sai Allah kaɗai wannan yana daga cikin menene fasali tafsirin da Allah subhanahu wataala ya yi wa alqur'ani mai girma kiran mutane zuwa ga menene kaɗaita Allah subhanahu wataala kaɗai a cikin ibada alla ta'budu illallah malamai suka ce malaman loka nake nufi an din nan anan ana kiran shi al-mufassira akwai bambanci tsakanin an al-mufassira da an al-mufassariya duk wata an wanda zaka iya kawo mata ma'anan qala yaqulu ana kiran shi mufassira kamar misali anan thumma qutilat min ladun hakimin khabir bi an qulna lahu alla ta'budu illa Allah kaga nan fa ya ka magana ya fita to duk jumlan da zaka kawo mata kalman qala ko yaqulu ko wani lafazin da yake dauke da ma'anan qala yaqulu wannan an ana kiran shi an al-mufassira bi khilafi an al-mufassariya me ma'anan an al-mufassira wato an ce wanda take fassara abun da ya riga da jumlan mufassila bin da zubakin al-khabir me tafsirin wannan tafsirin ba shi ne Allah ta'budu illa Allah an ga da kyau jama'a Allah ta'budu illa Allah da muka gaya muku ba ubuke su da shi shine kada ku bautata wa kowa sai Allah kai shine ma'ana la ilaha illallah kenan ko kai ta Allah subhanahu wa ta'ala shine kadai haka aka umurce ku ko al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan alqur'ani kuma haka aka umurce dukkanin al'ummo da annabawa suka dawo musu wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun kace wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibu at-taghut an gane da kyau ko da ka dukkanin annabawa manzanni abinda suka dawo da shi ne menene tauhidi kira mutane zuwa ga bautatawa Allah tabaraka wa ta'ala wannan dukkanin annabawa manzanni suka daidaita akai suka ittifaki akai tushen su gabaki daya kiran mutane zuwa ga tauhidi sannan sai suka bambanta a wajen yanayin shari'a a wajen yanayin bauta ibada da kuma yanayin mu'amala hukunce-hukunce da kowace al'umma Allah ta'ala cikin hikmarsa sai ga azamanin ka da ya dace da ita wani irin tsari ya kamata a yi mata na ibada na mu'amala na zamantakewa sai daga nan aka samu bambanci ki kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja wannan da tsarin shari'a daban tsarin tauhidi daban wajen tauhidi daga baki da al'umma ta tafi akan abu guda daya yasa malaman suka ce Allah ta'ala idan ya tura annabi daya duk wanda ya gaskata wannan annabi daya ya gaskata dukkanin annabawa wanda ya karyata wannan annabi daya sauran annabawa ya karyata da su saboda tushen su abin da suka dawo da shi daya wanda ya gaskata wannan tushe ya gaskata sauran gabaki daya tushen abin da suka hana a mutane akan gina shirka wanda ya karyata da wannan annabi yayi shirka su ya karyata da dukkan sauran annabawa manzanni dan za ka ga Allah ta'ala ta kaddaba tabudul mursalin كذبت قوم لوط المرسلين كذبت عاد المرسلين هذا عاد الأمة كان النبي هود هو كبا سوف قد يتدوى سوف قد النبي هود كأي أما الله قال شيء متعنى النبي هود سوف قد يتدى من زنيدك الهالي هو سوف قد يتدوى ناس يهود جليل الجنسة أبونا سوف قد يهود سيد أبونا ذا سوف قولي النبي قولي منذ سوف قد يتدى النبي هود a wajen tauhidi da kai ta Allah ashe duk wani annabi da zai zo musu warasa yadda ba yasa mu shara'an mu al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam mun gaskata dukkanin annabawa manzanni qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wa nahnu lahu muslimun al'umar annabi musa yahudu ko kristana annabi isa alaihi salam abinda ya bambanta su da mu su sun yadda da nasu ba su yadda da namu ba ashe kai tsaye ko sai da nasu ba shi yasa in kristo yake maka ya yadda da annabi sakariya sa bai yadda da annabi isa ba in ko yahudi yake maka ya yadda da annabi musa bai yadda da annabi musa ba sunnar allah dokar allah yadda da annabi daya za ka sake da dukkanin annabawa manzanni kariya ta annabi daya kariya ta dukkanin sauran annabi guda sai yasa Allah la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun in aka kawo tafrika cewa mun yadda da wayannan annabawa ba mu yadda da wayannan ba wayannan koda guda ɗaya da mun yadda da dukkanin annabawa ba mu yadda da wannan guda ɗaya kace to wayannan suka mai yadda da su afa tu'minuna bi ba'd kitabi wa takfuruna bi ba'd abinda Allah ta'ala ya faɗa wa yahudu kenan lokacin da suka karya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ta annabi Musa alaihi salam sai ta yaya za ku yadda da wani bangare na littafi kuma takfuruna bi ba'd afa tu'minuna bi risalati Musa wa takfuruna bi risalati Muhammad sai yuwa فما جزاء من يقال ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا أن قال لك هو فقال لك أن لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير ومرهير وجدت الله تبارك وتعالى زوك على النبي صلى الله عليه وسلم يسرد ونحن زوك على أمك كي واخي جاء مسل إنني كنا لكم أجربكم الأمة منه دقوجه ومنجي سبحانه وتعالى نازو مكو دساقو نشير ونذير وبشير nadiru mai gargadin ku wa bashiru mai muku bishara ina gargadan ku daga yi wa Allah ta'ala kishi a cikin ibada ina gargadan ku wajen kafirta da alqur'ani mai girma ba za ku gaskata shi ba ina gargadan ku game da abin da yake jiran ku a gobe kiyama in ba ku yarda da ni ba ina tsoratar da ku daga wannan sannan ina muku bishara albishirin ku in har ku kai imani da ni za ku samu rahmar Allah za ku samu kyakkyawar sakayya za ku samu aljanna za ku samu ni'ima an gane da kyau haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada guda biyu duka annadara wal bishara yana gargadar da mutane yana tsoratar da su da abin da yake jiran su idan har ba su yi imani suka bi sa ba sannan kuma yana bisharar su akan cewa sai suka bi su suka yi imani da shi alkhairin da za su samu an gane da kyau jama'a malamu suka ce da wannan aya da idairin da suka zuba nabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbaka wannan bayani da wajen Allah ta'ala a aikace ya hau dutsen kafa yayi kiran mutanen sa Quraysh gabaki ɗaya ku zo kuma duk suka zo sai ce da su ya ma'ashara Quraysh ya ku jama'ar Quraysh ku ne al'umma ta ku ne jama'a ta ku ne ƴan gida na ku ne kinina ku sani ni annabi ne manzo daga wajen Allah ta'ala zuwa gare ku ina gargadan ku nazirun kenan daga abun da yake jiran ku a gobe kiyama sakamakon rashin imani da za ku yi da ni. Ku ji tsoron Allah. Ni ba zan iya muku amfanin komai ba, muddin ba ku yi imani da Allah ba ku kafe ni. Kar ku ce ku dangi na ne, ku family na ne, ku saba wa Allah, ku kafirta ku da wa masu kafirci, ku ce gobe ni annabin Allah in cece ku, a'a ba na ce ta huce ki. Sannan ina muku bishara da cewa in kun yi imani da ni, kun yarda da wannan alkur'ani mai girma, za ku samu rahmar Allah tabaraka wa ta'ala, za ku samu aljanna. Wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Shi ma wannan afafi ne akan Allah ta'budu, saboda wa inna na afaf ne. Sannan ina kiran ku, ina muku bayani akan cewa ku nemi daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala gafara. Shi ne an istaghfiru rabbakum, ku nemi daga wajen Ubangijinku tabaraka wa ta'ala gafara kan kurakuranku da kuka yi a baya. Sannan ku tuba, ku jaddada niyya, ku yi nadama, ku yi da na sani a kan sauran abin da yake jiranku a gaba na rayuwa. Ku yi tuba, ku sa kyakkyawar niyya a gaba, ba za ku saba wa Allah ba. Wannan shi ne ma'anan al-tawbatun nasuha. Mutum ya yi istighfari a kan laifukan da suka yi a baya, sannan ya sa niyya a kan cewa a gaba ba zai saba wa Allah ba. Mana suka ce wannan shi ne ma'anan istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi, ay istaghfiruhu fi ma talafa min dhunubikum thumma tubu ilayhi fi ma yastaghfiru. An gane da kyau min umurikum. To haka idan mutum ya hada wannan, yayi abun da ake kira shi tuba, ya nemi yayi nadama kan abun da yayi a baya, ya nemi gafarar Allah ta'ala, Allah ya gafarta masa. Sannan kai tsaye ya sa niyya a zuciyarsa, yana mai nadama, yana da nasari abun da ya faru, kuma yana da kyakkyawar niyya a kan cewa a gaba dai ba zai yi wannan ba. To idan mutum ya hada wannan, ya yi abun da ake nema na tuba a gare sa. Amma waɗannan sharuɗan guda biyu in ba a same su ba, to babu tuba. Abun da ya yi a baya bai dame shi ba, bai da nasari ba, kawai da ya ce astaghfirullah safana fada da bashinsa, yana tafi abunsa. Shi bai tuba wa kana wanda ya dole ya kudurce niyyar abun da ya wuce a baya in ya dame, ya ji ya kone masa rai. Sannan in yanzu yana yin wani sako ko wannan, ya gudu ya bari, ya sa niyya a gaba ba zai sake yin wannan abu ba. Idan ya hada wannan, ya yi tuba. Daga baya in Allah ya kaddara, in shaidani ya ruɗe shi, ya sake yin wannan wani kes da daban. Amma shi yanzu haka a plan nashi wannan babu. Amma idan mutum yana tuba, amma kuma a plan nashi a ransa ciki akwai-akwai, yana yi akwai-akwai ɗin, to wannan bai tuba, kar ma ya ce ya tuba. Wannan shi na wulanin sallah sai wanda yake istighfari a kan abu, ya ce Allah ya gayar da ya gayar da, kuma a cikin ransa yanzu zan fita zan yi, yanzu zan ya samu zan yi, in dai wannan yana sai ta kalmu tahdi bi rabbih, kamar wanda yake wasa da yana izgiri da ubangijin sa tabaraka wa ta'ala. An gane abin da nake nufi? To idan mutum ya yi istighfari, ya yi nadama abin da yake a gaba ba zai yi ba, kuma ya kyautata niyya cewa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to lalle ya shigarci da wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala abin da bai tsammani ba. Allah zai gafarta masa, Allah zai yafe masa kurakuransa abin da yake yi, bugu da ƙari kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi abin da bai taɓa tsammani ba. Shi ne abin da Allah ta'ala zai faɗa mana a nan. Wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi, yake yumatti'ukum mata'an hasanan. Kaga bai kawo ba, wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yaghfir lakum dhunubakum. Kana daga wannan duk matsayi an daɗe wannan ma'ana. In kana so ka fahimci wannan ma'ana, ka karanta a cikin suratu Nuh alayhi salam, fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yajal lakum rizqan wa yaj'al lakum min fadlihi wa yarzuqukum min thamarati. Amma anan yayi bayani in kai istighfari, kai tuba, kai nadama, to Allah ta'ala zai jiyar da kai rayuwa mai gadi. Yumatti'ukum mata'an hasanan, kaga jumlar yumatti'ukum an yi mata jazami ne ala annaha jawabun talab, kamar an kaddara fi'lu shart ismu shart wannan harafi na sharda fi'il na tababu wato wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi in fa'altum dhalika yumatti'ukum mata'an hasanan kun ga da abdur sai an kaddara wannan ba ka ba sai kace me yasa kace yumatti'ukum ba sai yumatti'ukum ba aka mata fi'il mudari ya zama marfu' da babban mazahira to ana kuma majzum ne me yasa kai jazamin sa abunda kai jazamin sa akwai fi'il sharda da su shawar da yake mahdu wannan yazo jawabu kama kuma wannan akwai sa cikin larabci da yawa ma'anan shine idan kuka yi istighfari kuka yi tuba kuka yi nadama to Allah ubangiji subhanahu wataala sai ya jiyar muku rayuwa mai dadi ya jiyar da ku rayuwa mai dadi shine mutakum mata'a kafana ya inganta rayuwar ku ya jara muku rayuwa ya ba ku kwanciyar hankali ya ba ku natsuwa ya ba ku albarka a cikin al'amuran ku albarka a cikin rayuwar ku ya ba ku lafiya ya ba ku sukuni ya ba ku kai da abin da kuke tsammani daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala kaga kalmar yumatti'ukum mata'an hasana ba da kuke ta jumlance duk wani abu na alkhairi na duniya da mutum zai nema Allah ta'ala zai ba wa mutum sakamakon in yayi istighfari ya tuba a gare sa saboda haka istighfari babban alkhairi ne da wani ubangiji subhanahu wa ta'ala duk bawan da Allah ta'ala ya arzuka shi istighfari a bakin sa ya tabbata rayuwarsa ta duniya ba zai sha wahala ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man lazima al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin faraja wa min kulli hammin makhraja wa min kulli bala'in 'afiya wa razaqahu Allahu min haythu la yahtasib duk wanda ya lazanci istighfari Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala zai sanya masa duk wani matsi in ya sade shi sai ya samu mafita duk wani kunci in ya zo sai ya samu sauki duk wata damuwa in ta zo sai ya samu rufe Allah ba zai taɓa tozarta shi ba ko ya kuntata masa rayuwa ba kuma Allah sai ya arzuka shi ta inda bai yi tsammani ba istighfari kenan sai sama da suka ce idan ka ga al'umma ta fada a bala'i ta fada a wasifa ta fada a cikin talauci da tashin hankali to istighfarin ta ne yayi kada kuma istighfari kamar da muka faɗa ba wai kalma ne ba ga sallallahu alaihi wasallam kuwa ana tana saba wa Allah tana hada shauka guda biyu tana faɗa da bakinka a cikin zuciyarka har ga Allah kana yi ba ruwanka da sabo to al'umman da ta yi wannan ga ubangijinka subhanahu wataala Allah ubangiji subhanahu wataala sai ya sanya wa rayuwarta albarka ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون شيل أنا أبو الله تركت ثم يتوبوا إلى يمتعكم بيتيرمكم متاعا وتهنجائي أماني كو أنا الدنيا وسمع لما تفتير سكش أي أبو ماماي دنيا ما بيني أشكتا da Allah har yake mata wai dadi na duniya ba bai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ad-dunya mal'una wa mal'unun ma fiha illa dhikrullah ma wala anan kuma Allah ta'ala yayi bayani cewa ga wanda yayi istighfari ya tuba Allah ta'ala zai ba sa rayuwar duniya ya jiyar masa rayuwar duniya ta zama masa dadi mai kyau annabi suka ce abun bai ci karo da juna ba haka ita rayuwar duniya in ka kula da ita galibin da ba abun ba abun na damuwa ba abu ne mai shuɗewa abu ne mai wannan yanga ne take wa mutum mutum bai kula da ita ba bana ta dame shi ba to amma mutum idan yana so ya more ta yi da'in ta ya zama ya samu komai hankalin sa akwai a cikin ta ba ta dame shi ba ya rungumi Allah ya rungumi istighfar ya tuba ga ubangiji subhanahu wataala nan da an sai ga Allah ta'ala zai sauwake masa al'amuran rayuwa sai kaga duniya din nan da ta zama to ta zama to rufi ko rudani ko bala'i ga wasu ita kuma a gare ka kuma ta zama to ne ma ta zama su aljanna haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ni'mal malu salih fi yadi ar-rajul as-salih ma dalla da dukiya mai albarka a hannun mutum mai albarka mata a hakana kenan an gane da kyau to aka tun wannan kuma kaga kudi mara albarka ya shiga a hannun mara tausayi al'umma sai ta shiga bala'i. Saboda haka anan Allah subhanahu wataala yana bayani cewa idan muka koma gare sa mun yi istighfari mun yi tuba, Allah ta'ala sai ya gyara mana ya inganta mana rayuwar mu ta zama to rayuwa mai albarka, rayuwa ce mai kyau, rayuwa ce mai arziki, rayuwa ce mai lafiya, rayuwa ce mai sukuni da dai duk wani abu na hikima da walwala. Allah ya jimla ta shi anan thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan. Sama da wasu kai duk wanda ya istighfari ga Ubangiji subhanahu wataala ya tuba, Allah zai ba ka wannan alƙawarin da ya faɗa. Zai samu walwala, zai samu sukuni, zai samu kwanciyar hankali, zai samu kuma ko da ka ga a zahiri ba shi da arzikin duniya, kar ka ce a'a ba dan Allah ba ga ina ganin su ba ga shi ga shi wani inda miskiya ga kuma bai tsoron Allah ne na tsantsaye ne amma kuma ga shi ko ne yana baki da ki to ina ne mata'an hasana din nan. A gane abin da nake nufi to mata'an hasana da Allah ta'ala zai yake nufi kai kar ka dauki arzikin Allah kawai sai ka ga naira a hannun mutum sai ka ce Allah ba shi mata'an hasana. A kwanciyar hankali, sukuni, umanina da jin daɗi da yarda da irin ni'imar da Allah subhanahu wataala ya bada da wadatu da Allah tabaraka wataala, wannan babban mata'ul hasada duniyan nan da haukanta da daina kinta shi yana ganin sa ba komai ba ta dame shi ba, baya gudu a bayanta, baya wannan, to wannan shine mata'ul hasada da Allah subhanahu wataala ya bada. Akasin haka ko da ka gansa misali yana da zahirin abubuwa, kaya mai kyau, abin ababen hawa mai kyau, gidaje masu kyau, duniyar tana wannan wannan, to duk dai ƙarshen wannan idan bai mutu akan tauhidi ba, bai mutu akan imani ba, bai samu natsuwa ba, bai amfani wannan walwalar sa. Ina cikin gane abin da nake nuna, kuma yi bacci a kun mata a hasanan wa yi ci kun da zai fadrin fadba, kuma Allah wani suwanu wa ta'ala cikin falalansa da rahmarta yana ba wa ma'abocin kowane ma'aikata wanda ya aikata alkhairi, ya aikata aiki na gari, zai ba ta sakayyar aikinsa na gari din nan. Wasu haka suka fassara wa yuti kulli dhi fadlin ay kulli dhi amalin salih fadlahu ay jazaa amali salih. Allah zai ba wa kowane mutum wanda ya aikata aiki na gari sakayyar ko kuma sakamakon aikinsa na gari, kuma da ƙari da ƙari, saboda man jaa bil hasanati falahu ashru amsalih. Shi yasa Allah ta'ala bai ambaci kawai wa yuti kulli dhi amalin salih amalahu salih, zai fadli fadla, wanda ya aikata abu mai kyau kuma za a ba shi irin abin da ya aikata shi mai kuma yaki abin da yake sabani. Wa yuti kulli dhi fadlin fadla to ban mitwana wa ta'ala yake wa in tawallu fa inni akhafu alaykum adhab yawmin kabir. Idan suka juye baya bayan duk wannan bayani da ake musu, to ba ka ga ya musu ya annabi Allah lalle inni ni dinnan akhafu alaykum ina muku tsoron adhab yawmin kabir, azaba da yini babba, yini babba ba yini karami ba namu na 24 hours wannan ba, a wace yini kadan din da shine wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma tahuddun, kaga yawmin menene ai kabe, ina tsoron muku yini na rana babba shine azaba na ranar tashin kiyama. Allah ya rufe mana asiri ila Allah marji'ukum, ku sani fa ya ku al'umma gabaki ɗayanku ga Allah kadai ne makomanku, duk inda kuka tafi za ku koma wajen Ubangijinku tabaraka wa ta'ala. Shi yasa ka ce wai komai ne zan jifa zai zo kasa, to haka duk yadda mutum ya yi ta wannan a cikin rayuwar duniya, karshe da zai mutu zai shiga kabari, karshe da zai tsaya gaban Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Shi yasa Allah ta'ala ke la yughrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam ila Allah marji'ukum wa huwa ala kulli shay'in qadir. Lalle shi Allah subhanahu wa ta'ala yana da iko akan komai, ba abunda yake gagara Ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin halittu, cikin ababai na sama ko na ƙasa, duk abunda da kwakwalwanka hankalinka zai kai gare ka, ba abunda yana gagara Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana iya kawo sa, yana da iko akan sa. Ala innahum yasmuna suduruhum liyastaqimu, ala ana cewa ala tambe wasu na cin adasu fita, bi ma'ana ku saurara ku ji. Haƙiƙanin al'amari shi ne innahum, lalle su waɗannan mutanen yasnuna sudurahum, wato suna masu wato a koye zukatansu, toshe zukatansu, rurrufe zukatansu, liyastakhfu minhu nufizu shine su koye al'amarin su ga Ubangiji subhanahu wataala. Bi ma'ana Allah ta da ke cewa lalle su waɗannan mutanen mushrikai kenan yadmuna sudura min as-sana as-sayyid as-sadr bi ma'ana na koye shi na koye sirri na ciki kada kowa ya sani. To su ma kafiran Makka ko mushrikan Makka a wannan zamanin suna tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai Annabi yana musu magana sai suna zagin sa. Annabi yana magana suna zagi sai su ce ai baya jiko baya jiko an gane da kyau saboda haka ya fada yana fada cikin su ba wawa kawai ko ya ba a cikin zakatar su ne ne da sauran su haka to Allah ta'ala sai fallasa su ta dace sai ala innahu saurara wa'annan ka san su a karka ga yare zaman da suke a gaban ka gaban mutane kike yasmuna sudura sun riga sun daddaure zakatar su da kiyayya da adawa suna fada bakakar maganganu a ciki ko da ba su bayyana maka ba liyastaqwa minhu amanin su don su koya daga gare ka. Wasu malamai suka fassara wannan ay yastaqwa ay yuqwa amrahum minhu sallallahu alaihi wasallam tafsiri da yake nan tafsiri na biyu kuma da suka mai da zamiri in ga wani ko da suna fada waɗannan abubuwa su koye maka amanin su haka suka koye wa Allah ba a ban sani ba ai Allah kamar za su koye wa sama ko su koye maka ba su koye wa Allah ba ala innahum yasmuna sudurhum liyastaqu min ala hina yastaghshuna thiyabahum Allah ta yake to ka sanar da su ya annabi Muhammad sajewa ba wai kawai in suna gaban ka ba su fadi wani abu ko su yi wani abu ko Allah zai iya san su ba Allah ya fi sanin su ko cikin dukkanin abubuwan su har ma Allah ta'ala ya sa hina yastaghshuna thiyabahum a lokacin da za su rukuda da barkonsu ko da bayajinsu ko za su rufe jishinsu tafshuna thiyabahum a wancan lokaci ma ya adamu ma yusuhuna wa ma yu'linun Allah ta'ala yana sane da abu da suke boye ma'ana lokacin ba ma a gaban ka ba ko sun koma gida sun ruku a cikin da bayan baya duk ko wannan suna fadan wasu abubuwa kafin bacci ya dauke su Allah yana sane da abu da suke fada ya'lamu ma yusuhuna wa ma yu'linun lalle Allah ta'ala yana sane da abunda suna bayyana shi da abin da suke koye da shi da kuma abunda suke bayyana shi innahu alimun bi dhati sudur lalle shi Allah subhanahu wa ta'ala shine matsalin abunda zakata sun dauke da shi sun koye shi sun aje shi wasu malaman tafsiri galibin su sun fassara wannan aya ta sauka ne kamar da Imam Bukhari ya kawo a cikin hadisin sa akan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam musulmai wasu daga cikin da wani subhanahu wataala ya bayyana ayoyin ya wannan sahabbai su suka ce kai a cikin da Allah ta'ala yace duk inda muka shiga yana ganin mu duk inda muka wannan to ai idan za a je ban gida ko ka san wani lokaci ko ban gidan su ba rufi ba komai to mu zanna a cikin jeji haka abun kunya ne to ne kamata boye su kai wa wani sai ya dinga tafiya da wani mayakin sa ko wani abun sa idan zai je ya zauna bayan gida sai ya rufe ya daura wani abu da wuri sai ya shiga ya zauna sai yana ganin cewa haka inda ya su turki kansa to aka idan za a zauna ko ana kusanta fiyali a ciki ma suna ganin cewa to ya kamata a yi rufe a rufe sosai kar dai a bar wani kuji gudun cewa kar Allah wani subhanahu wataala an gane abin da nake nufi to Allah wani subhanahu wataala ya kara sokar da wannan su sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai nufin su Allah baya ganin su ba Allah yana ganin su duk da sun da Allah faɗa wani ai abun kunya ne mu je ban gida yana abu da balan haka a ya kamata mu rufe ta a ko a cikin gida cikin iyali ya kamata mu rufe ta tana sosai da sosai Allah ta'ala sai ya kawo wanda ke duk yadda kuka yi ba Allah yana ganin duk yadda kuka yi ba inda za ku koya da wajen Ubangiji subhanahu wataala Allah dai yana ganin ku a kota ina ko da ka ba ma Allah za ku koye ba ku koye wa tsakanin ku a juna an gane da kyau wuce ta zama wa sunna ne ko wajibi ne in mutum zai fita jeji dole ne ya sirri kansa saboda mutane kan su kalle shi wannan wajibi ne a cikin gida ko wajen kusantar iyali Annabi bai yana wajibi ne mutum ya shiga cikin sunna an gane da kyau amma a ce wai gabaki da mutum ya sirri kansa har ma Allah baya ganin sa wannan ba zai yiwu ba shine ma'anar wannan aya galibin malaman tafsiri suka tafi akan wannan an gane da kyau ala innahum yasmuna sudurahum yastaqu min ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور لا مطيع أنا ba na so na tsawaita bayani akan ayoyi abin da kuka faɗa ga manzo Allah kana ba mu dalin sa wanda muka yi kuskure kuma Allah shi yafe mana shi wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam barakallahu fiikum wa barakallahu